من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة أشرين ترى gawatan hudu 2005 miladiya, wanda ya zo daidai da 20 ga watan Rabiul Awwal. Za mu gabatar da halka ta 20 daga tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda muke tare da bayani a kan sulhu Hudaybiya, jagororin mushrikan Makka su uku, wato Khalid bin Walid da kuma Amr bin As da kuma Usman bin Talha. Sulhul Hudaybiya ko kuma Al-Hudaybiya, wasu malaman tarihi suka iya saka ta jerin gazawat, wasu kuma ba sa saka ta a cikin jerin gazawat. Ra'ayin Ibn Ishaq, Imamu Ahad Siyar wal Maghazi, wanda ya kiraya gazawatin manzo sallallahu alaihi wasallam 27, Ibn Ishaq wanda ya takaita littafinsa sun kira shi ne Sulhul Hudaybiya, ba su kira shi Ghazwatul Hudaybiya ba. Wasu kuma malaman tarihi irin su Ibn Kathir sun ambace shi Ghazwatul Hudaybiya. Sulhul Hudaybiya ya kasance ne a shekara na shida, ƙarshe-ƙarshen shekara na shida, wato a cikin watan Zulqa'da. A wannan wata manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi niyyar fita zuwa Makka, wanda yake so shi da sahabbansa su je su yi umara su dawo, domin sun dade ba su je sun yi umara sun yi tawafi ba. Wannan ya sa shi ya fita da sahabbansa, wanda adadinsu ya kai 1400, a kaulin wasu malamai 1500. Ya shugabantar da Abdullahi bin Ummu Maktum a Makka, a Madina, ya zama su amirin Madina. Sannan kuma wasu malaman tarihi suna cewa Numailatul Laythi shi ne ya zama su amir a Madina gabanin manzo sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Hudaybiya. Dab da wannan fita zuwa Makka, manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki. Shi da sahabbansa sun shiga garin Makka cikin annu, ba tare da tsoro ko komai ba. Sun yi umara, wasunsu sun aske kawukansu, wasu kuma sun rage kawukansu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan mafarki a cikin suratul Fath. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وأن آية الله سبحانه وتعالى ينا أنبت مفرك لمن صلى الله عليه وسلم عليه يكي سوى ألا حقيقة يا جسنت ومن ظلت مفرك لليه يا ثبت جديه وأن مفرك يا جسنت. Yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka shi da sahabbansa sun shiga garin Makka aminina, suna cikin amana, suna cikin aminu, ba tare da tsoro ba. Muhalliqina ru'usakum, suna masu aske gashin kawukansu. Wa muqassirin, wasu kuma suna rajewa, ma'ana sun yi tahalluli daga umra. Bayan wannan mafarki da ya yi manzo sallallahu alaihi wasallama, ya sanar da sahabbai cewa na yi mafarki, mun shiga Makka, mun yi umara cikin amnu. Saboda haka sai ya fice da sahabban nan su 1400, ya kama hanya zuwa Makka da niyyar yin umara ba da niyyar yaƙi ba. Saboda haka bai ɗau makamai ba, sai makaman da ake bulaguro da shi, ba makaman da ake zuwa yaƙi da shi ba. a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama gabanin ya fita sai ya tura jasus wato ali wanda zai je duba masa kan hanya me yake faruwa me yake kasancewa a bisa dabaran sa da hikimomin sa na duk lokacin da zai tafiya a lokacin da ya tura wannan jasus ko kuma ali ya je ya duba ya dawo sai ya samu labarin cewa kabili lwai ya shirya wasu kabilun larabawa waɗanda ake kiran su ahadi za su zo su kare ki ko su yage ki a daidai wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya yana shawara da sahabbansa wanne mataki ya kamata a ɗauka tun daga labarin da ya iso mana daga cikin wanda muka tura shi aidinmu da muka tura ya kawo mana labari cewa Ka'ab bin Lu'ay shi da jama'ansa ko kabilun da yake tare da su al-ahadith suna da niyyar taronmu ko kuma yakanmu manzo ya ce a tarauna numilu ila zarari ha'ula alladhina amanuhum am na'ummu al-masjid al-haram fa kullu man saddana anhu qatalnahu yi manzo sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabbansa yake ya kuke gani za mu karkata ne mu je mu samu zarari na waɗancan mutane ko kuma yara da mata waɗanda waɗancan mutane da suka taimaka wa Ka'ab bin Lu'ay zai zo ya tare mu ko ya yake mu mu karkata mu je mu sale tun da mazajensu sun fita za su je su taimaka wa Ka'ab bin Lu'ay domin su yake mu mu kuma tun da ba sa nan mu karkata garinsu mu afkawa waɗanda suka rage a garin mu dau ganiman ƴaƴansu da kuma matansu ko kuma yawa kuke gani mu fuskanci Makka da niyyar yin umra duk wanda kuwa ya kare mu yaƙe shi duk wanda ya hana mu yin umra mu yaƙe shi a wannan lokaci dai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace ma kharajna ya rasulullah illa mutahiri yace ya ma'aikin Allah ba mu fita da niyyar komai ba sai da niyyar yin umra saboda haka umran za mu fuskanta mu je mu yi a duk lokacin da aka hana mu yin umra kuwa a wannan lokaci sai mu yaƙe su manzo alaihi salatu wassalam ya ɗauki shawarar sayyidina Abubakar ya kama hanya shi da waɗannan sahabbai 1400 ko da 500 suka fuskanci hanyar Makka akan hanya sai suka haɗu da wani mutum wanda wannan mutumin ya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallama taraktu quraishan nazilatan bi dhuha ma ni atai farsin yaquduhum Khalid ibn Walid yace na ba quraishawa tare da su akwai sari wato waɗanda suke kan dawakai da niyyar yaƙi 200 karkashin jagorancin Khalid bin Walid na gan su sun sauka a wani waje da ake kiransa Zurtuwa manzo alaihi salatu wassalam ya samu sabon bayani sabon labari a wannan lokaci kuwa manzo alaihi salatu wassalam ya samu wannan labari yana gab da wannan waje din Zurtuwa a wannan lokaci ne sai Khalid bin Walid ya san su suna yin sallan azhar amma sun kusa gama wannan sallah din na azhar sai yake to tunda akwai wani sallan su da suke yi bayan wannan ku dakata a duk lokacin da suka fara wannan sallah na bayan wannan din wato yana nufin sallan azhar suna cikin sallar su sai mu zo mu afka musu mu gama da su lokaci guda saboda haka Khalid bin Walid da waɗannan baya ka guda 200 suka saurara har zuwa lokacin azhar suna hango manzo sallallahu alaihi wasallama gabanin sallan azhar kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da salatul khawf wato yadda ake yin sallah a lokacin da ake tare da abokan gaba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yadda ake wannan sallah a cikin suratul nisa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa idza kunta fihim فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منكم معك فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك أرجوا 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 عند الله كتوى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ونشي نير في خالد الوليد إن سكى جمالا دسمنا في كم سيزو يأفقى مصدوك في كدا في كركتين جبنا ونن سنر جيي نير نير حتى لو تسين سيي سي الله سبحانه وتعالى يسوك الدولنا سالي نسال الله كما إن الله يسوك الدا أولنا آه يكما رواهين دعات السامة حديثا من زوك الله عليه وسلم ودن دسيك السين بخاري دا مسلم da kuma sunan suna karantar da wannan sallah za a kaza mayaka ko mujahidu kashi biyu kashi daya su fuskanci makiya suna yakan su kashi biyu kuma za su sallaci raka ɗaya tare da manzon sallallahu alaihi wasallama sai su janye sannan kuma kashi biyun nan kashi na biyu wanda suka bar su suna yakan makiya sai su dawo su kuma sai su je su mai gurbin su manzo sallallahu alaihi wasallama da jama'a na biyu in ya sallaci ainihin raka'a na biyu shikenan sai ya yi sallama tare da su su kuma wadantan wadanda aka yi salla raka'a ɗaya da su za su kada raka'a ɗaya da kansu sai su tayi shi su tankari makiya mun ga kenan ba a rabuwa da kariya wadannan suna tare makiya wadannan suna salla tare da manzo lokacin da wadannan suka gama za su je su suka maye gurbin wadantan suka kare makiya su kuma wadancan din za su zo su sallaci raka'a ta biyu tare da manzon sallallahu alaihi wasallama yana da sifofi daban-daban kusan kudu zuwa biyar wadanda aka rawaito na yin sallar salatul khawfi wannan ɗaya daga cikin wadancan sifofi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sallah Khalid bin Walid bai ci nasara ne zartar da wannan abu da ya yi niyya ba a wannan lokaci kuma manzon sallallahu alaihi wasallama sai ya kauce daga hanyar da aka saba ake bi zuwa Makka wanda yake bi ta Tal'im. Tal'im wani waje ne wanda hanya daga Madina zuwa Makka yake bi ta wajen. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya canja hanya ya hau kan duwatsu ya hau kan yake da cikin duhun daji lungu-lungu hanyar da mutane ba saba ji ba sai ya bi. Lokacin da Khalid bin Walid ya gangaro kunda ya gansu sai ya tale su ba sana. Kuma bai san wanne hanya suka tafi ba kuma shi a ganinsa babu wani hanyar da za a isa zuwa Makka sai wannan hanya wanda yake isa Tal'im to sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri wani hanya ne da kansa saboda hikima da kwarewa a fagen tinkaran makiya sai ya bi ta kan dutse ta wani dutse ta wasu hanyoyi waɗanda ba san su ba ya fitowa Tal'im din wato ta arewa da shi Tal'im ta arewa da Tal'im ainihin na fitowa shi Tal'im din kawai da ya ga haka ya yi marmaza ya ja dakarunsa ya koma Makka ya ce musu to na gan su ya abin da dai niyya na afka musu lokacin da za su zo su yi sallah sai na ga sun canja salon sallar su ba yanda muka sani ba bayan wannan kuma sai suka canja wani hanya suka fice ban san inda suke ba amma su sani duk hanyar da suke bi za su karkato su taho Makka ba ta inda muke tsammani ba saboda haka ku zauna cikin shirin ku in ji Khalid bin Walid a wannan lokaci ne manzo sallallahu alaihi wasallama bayan ya karkata daga wannan hanya da aka samu ya yi tafiya ne nisa sai ya haɗu da wani da ake kiransa Badil bin Warqa Badil bin Warqa sai ya kawo masa wani sabon labari ya kawo masa wani sabon labari wannan labari kuwa ya samu shi ne tujen labarin da wancan mutumin na baya ya baji na cewa Sa'd bin Wai ko Banuka sun yi shiri cewa za su karkatar da shi su hana shi zuwa Masjidil Haram ko yin umara ko kuma su yaƙe shi wannan labari da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji sai ya samu wani da ake kiransa Khiras bin Umayya radiyallahu ta'ala anhu sai ya aike shi zuwa Makka gabanin ya isa wannan mutumin Khiras bin Umayya da ya je ainihin Makka da wasiƙar manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin wasiƙar manzo alaihi salatu wassalam yake يا معشر قريش ما جئنا إلا مهتدين، ومن سدنا عن البيت قاتلناه. يتي موفا بمزو مكة دم يأجيه با أبن دي شارم يم أمرا، أما دم تمن دي حنام يم أمرا جودام يأجيه. Abin da yake rubuci a wasiƙar ta manzo ya aika wa Quraishawa ta hannun shi wannan sahabi Khiraj bin Umayya. Lokacin da Khiraj bin Umayya ya isar da wannan sako, sai wasu samarin mushrikan Makka sai suka haƙƙara dokin da yake tafi da shi, mana suka fasa ko suka farke cikin dokin da yawo kai ya tafi. Dokin nan take faɗi ya mutu, shi ma shi Khiraj bin Umayya ɗin sai ya faɗi. Sai suka yi ƙoƙarin kashe shi Khiraj bin Umayya. Sai waɗannan ƙabilu da suka agaza musu, waɗanda muka bayyana, waɗanda suke tare da Banu Kaf al-Ahadith, sai suka hana Quraishawa kashe ɗan aikin manzo sallallahu alaihi wasallam Khiraj bin Umayya. Suka ce kashe shi ba mu san abin da zai janyo ba, saboda haka a kyale. Sai aka kyale shi ya koma gun manzo sallallahu alaihi wasallama, ya ba da labarin abin da suka masa. To a daidai wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya isa wani waje da ake kiransa Al-Hudaybiyya. Da ya isa wannan waje Al-Hudaybiyya, asali waje ne, wani ruwa ne, wani tafki ne wanda ake zuwa ake shan ruwa ko ake bayin dabbobi a wannan waje. Nan ne ya shahara da suna Al-Hudaybiyya. Da ya fara sa wannan waje, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsaya. Da ya tsaya, sai suka fara murafalat tsakaninsa da mushrikan Makka. Farko Quraishawa sai suka aika masa da wani da ake kiransa Harith bin Alqama. Da suka aika masa wannan mutum, manzo sallallahu alaihi wasallama ya hango shi ya ce, yake haza rajulun هذا رجل من قوم يتهللون، فبعثوا إليه الهدية قبل أن يبدو بنا. من صلى الله عليه وسلم أن يتولى متوم من النزوة يلا تكت سمو سمتانين ودن دسكي ودن دسكي جرم ما دوان متوم جاء يزو مكة دلي الأمرا سوى داسة قدركي هذا يومكو مانا سوسكي دبو بندا suka tafo da su suka kangada su a miƙaƙi da niyyar in suka gama umaransu za su yanka su hadaya su sake su, yadda shi wannan mutumin zai ga waɗannan dabbobi. Akwai abin da ake kiransa taqlidi, akan wajaba raƙumi ko rago ko wani dabba dai wanda za a mayar da shi hadaya a yanka shi a sadakar. In aka zo Makka ana masa alamomi wanda duk wanda ya gani ya san wannan dabba ko waɗannan dabbobi an ware su ne musamman in aka zo aka gama umara ko aka zo Makka a yanka su hadaya a sadakar. To manzo yake a saki waɗannan dabbobi tun gabanin shi wannan mutum Al-Harith bin Alqama ya gabako ya gansu domin ya san da cewa umara suka zo. Hakan kuwa aka yi, aka saki wasu hadaya raƙuma waɗanda aka kannada su aka sa musu alamomi na cewa su dinnan hadaya ne. Yana kusantowa sai ya ga waɗannan dabbobi duk da alamomi na hadaya. Da ya zo ma ba wani magana da yi da manzo sallallahu alaihi wasallama, babu wani magana da yi a wannan lokaci, kawai sai ya koma kai tsaye ya koma wajen ainihin Quraishawa. Da ya koma sai ya ce, ya ma'ashar Quraish, inna ha'ulai ma ja'ukum illa mutadiri, ina gaya muku gaskiya waɗannan mutane ba su zo da shiri, ba su zo da shiri na yaƙanku ba. Don wanda ya ba ko irani a Bulfuleta, ya ba ko irani ya kallaba hadayoyin da in ya zo Makka zai yanka, bai halitta yana ɗauke da irani ya yaƙi ba. Wanda yake ɗauke da irani bai halitta ya yaƙi ba. Saboda haka su waɗannan, ina tabbatar muku kamar yadda suka aika muku, ba su zo da niyyar yaƙanku ba, sun zo ne saboda su umara, dan na gan su da hadayoyi. Shikenan suka yi ta a kan shi wannan wanda su da kansu ne suka aiko shi. Suka kare shi suka ce, yaya za a yi mutumin da ta san abin da ke tsakaninmu da shi, ya tafo da sojoji wanda adadinsu ya kai 1,400 kuma mun samu labari, sannan kuma ka ce wai ya zo ba don ya yaƙe mu ba. Yayyai da su suka gare ta shi suka ce, su ba su yarda ba. wannan yana nuna wani garin Makka cikin ya dori ruwa sun tsorata an gane shi kuma wannan lokaci kuma ba su gamsu ba abin da shi wannan dan aike nasu ya kai musu ba sai suka kara aika wani wannan wanda suka aika yana da suna Mukris bin Hasan da suka aika shi da ya zo manzo sallallahu alaihi wa sallam ya maka bayani wannan bayani da ya masa kuwa shi ne yake masa ma ji'ina ilaykum ya ahla makka illa mutajirin walakin man saddana an albayti qatalnahu yake ba mu zo muku ba sai dan kawai yin umara amma duk wanda ya kare mu ya hana mu yin umara to shi ya taba mu za mu yake shi a wannan lokaci shi ma wannan ya koma wajen Quraisha ya kara ba su labari yake musu ma lam baji li haula'i an yusaddu an albayti wa innama ja'u mutajirin yake ga wa Quraisha yake bai fa cancanta a kare waɗannan mutane a hana su yin umara ba saboda yin umara kawai ne ya kawo su to wannan lokaci sai wani Urwa bin Mas'ud ake kiransa yake ku bari ni zan je yake ana atihi fa ukallimuhu ana yake kun yi aike wannan aiken bai gamsar da ku ba yake kun yarda ni in je in gamsar da ku ni in naje tattaunawa da zan yi da shi sai bayan da zan kawo muku bayani ne wanda zai gamsar da ku in ya so ku dauki matakin da ya kamata ku dauka sai suka ce masa fatihi ka tafi ka je ka sale shi shi ne wata gogun manzo sallallahu alaihi wasallam da wata gogun manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ka san ba a taɓa samun mutumin da yake da tunanin saka mutanensa cikin kunci ko wahala ko ya yaƙe su ba a tarihin Larabawa sai kai a tarihin Larabawa a Balarabe ba a taɓa ganin mutumin da ya tayarwa ƴan uwansa Larabawa yake so ya yaƙe su ba sai kai ba ka ganin cewa in ta faɗi waɗannan mutane waɗanda suke tare da kai za su guje su barka sannan kuma Larabawan za su iya yi maka komai sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zaburu ya zo ya samu Urwa bin Mas'ud sai ya ce a nahanu na sirru anhu ya tsaya ya ɗaga masa hannu ya ce kai ka mayar da hankalinka mu ne za ka ce za mu guje wa manzo sallallahu alaihi wasallama mu bar shi a hannun Larabawa su cutar da shi mu ɗin ya ji sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai Urwa bin Mas'ud ya yi mamaki sai ya ce manza wai wane ne wannan matukuna wane ne wannan kalu Abubakar sai suka ce ai Abubakar ne sai ya shiru ya ce wannan tambaya da ya mini ba don mutum ne shi wanda ya shayi mini alkhairi a lokacin da yake Makka ba da na san an sanda zan ba shi ya shiru sai ya ci gaba da magana da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar Abubakar a gefe ya fara tattaunawa da manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake tattaunawa da manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin garajen da suke kewaye da shi suke kurkusa da shi akwai Al-Mughira bin Shu'ba yana magana da manzo sallallahu alaihi wasallama shi Urwa bin Mas'ud yana fita da manzo yake kokarin ya kai ainihin hannunsa ya taba shemin manzo sallallahu alaihi wasallama a bisa al'ada na Larabawa a lokacin da kake magana da wani babban mutum kake so magananka ya samu shiga za ka dinga kai hannunka jeminsa kana wasa da shi ko kana ja wannan kana wai lallamansa ne domin maganansa ya samu shiga a lokacin da ya yi kokari ya yi haka wa manzo sallallahu alaihi wasallama sai Mughira bin Shu'ba sai ya miƙa masa bakin jakobinsa sai ya kaɗe hannunsa da bakin takwabinsa sai ya hawa ya kalle shi shi kuma Mughira bin Shu'ba sai ya yi magana ya ci gaba da ainihin magana da manzo sallallahu alaihi wasallama sai in ya fahimci cewa kamar shi Mughira bin Shu'ba ya ga kada sai yayi kokarin taba yayi manzo sallallahu alaihi wasallam ake mukira bin shuba kansa idan sa yana nan a kanto sai ya mika takobinsa ya kai da hannunsa sai kan yi ce manzo wannan kuma shi kuma rabu ne wai cikin tambayar da yayi a kan sayyidina Abubakar kanu al-mughira bin shuba suka ce wannan shi ne mughira bin shuba yace ayya ayya adaka yace adaka ألست تسعى بقدر يا مغيرة مغيرة كين هو كذب أنتم مشركين كين مغيرة هو كذب أنتم مشركين با كين هو أنت أساساً كذا كالربا وتورسل كلادة على كوري كوكلي على كوري با كيبني وانا مغانا جيكي وانا أبو لي وانا يفع رضوك في الجاهلية كما يندى حركة تديو من بيان نهالا إلا ربا لوك في الجاهلية su mutane ne fitinannu to lokacin jahiliya gabanin musulunci Mughira bin Shu'ba ba a taba shi kuma ba a bata masa rai a zauna lafiya wasu mutane wanda akwai alkawari tsakanin mutanen da kuma kabilar su Mughira bin Shu'ba sai suka je suka yi kace nake da shi suka bata masa rai wanda adadin shi ya kai 12 da suka bata masa rai sai ya dauko takardunsa ga baki ɗayansu sai sun sare musu kai da shi abin da Urwa bin Mas'ud yake nufi akwai amana na zaman lafiya tsakanin waɗannan mutane wanda shi Mughira bin Shu'ba ya kace su lokacin jahiliya da kuma kabilar su Mughira bin Shu'ba ɗin saboda haka yake cewa ranar da wancan kabar ɗin da ya yi har shi ne yau ya zama ce mutumin kirki an gane daidai wancan lokacin da ya aikata wannan aiki shi ne sai ya gama shawararsa yake jefin manzo sallallahu alaihi wasallama ya karfi addinin musulunci yana ɗauke da dukiyar waɗannan mutane waɗanda ya kashe su bayan sun latsa shi sun bata masa rai sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan abin da aka yi shi lokacin jahiliya ba a la'akari da shi tunda ka karfi addinin musulunci amma wannan dukiya nasu kamar mutu an gane sai Mughira bin Shu'ba ya aika wa dangin waɗancan mutane dukiyansu da ya bata an gane ai rajiyar da ta dawo wannan shi ne abin da shi Urwa bin Mas'ud yake isara zuwa gare a daidai wannan lokaci shi Urwa bin Mas'ud a wannan lokaci sun ya koma ainihin wajen Quraishawa da bai ji daɗin abin da ko tattaunawar da yayi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma ya ga abubuwan mamaki na yadda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke girmana manzo sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wajen Quraishawa sai yake musu ya ma'asar Quraishi inni qadimtu ala al-muluk yake kansar wa Kisra wa Najashi فما رأيت ملكا يؤذمه قومه مما يؤذم أصحاب محمد محمدا يتي ميتن من قريشا ناجي مسروتا مسروتا بورا ناجي مسروتا قريشا تكسر هذا نجاجي دن ناجي مسروتا سو تتراكنا بورا بانتبا جنين ونسلكي وانتا متعلن سكي جرم ماشي irin girmama wanda mutanen Muhammad suke wa shi Muhammad din ba kinji sallallahu alaihi wasallam yake wallahi in tamakkara illa waqa'at ala yadi ahadihi a lokacin da ya tofar da kaki ba za su bari wannan kaki ya fadi kasa ba sai wani ya yi tufa ya yi tsalle ya tafi wannan kaki din yake fashon mata biha wajhahu wa jilda duk lokacin da ya kaki ya tofa mutanen sa ba za su bar wannan kaki ya fadi a kasa ba za su yi rige-rige domin kowanne yana so ya cike wannan kaki ya gogoga wa fuskansa da kuma fatan cikinsa yake ra'aytuhum yattakiluna ala wudu'ihi kuma yake na gansu suna fada a kan guntun ruwan da yayi alwala kowanne yana so ya dau guntun ruwan da yayi alwala ko ya sa ko ya tsaka wa cikin sa yake kuma amara bun bi shay'in illa tajaru ilayhi sannan kuma yake na gansu manzo ba zai umarce su da wani abu ba face za ka ga suna gaskawa suna gaggawa suna rige rige kowanne yake shi zai aikata wannan abu wanda misalan waɗannan abubuwa da yawa ya gabata a baya yake wa kullama takallama fasadu aswatahum yake duk lokacin da kuma yake magana za ka ji su tsit sun yi shiru suna saurara yake za ka ga sun yi tsit suna saurara kuma ba ka yake ban taɓa ganin duk sarakunan da na je na gani ban taɓa ganin wani sarki wato ya kira manzo da sarki ban taɓa ganin wani sarki wanda mutanen sa suke girmama shi irin sa ba sai yake mutu yake mutu duk abin da ya bukace ku da shi din nan ko ya faɗa muku ƙwarai shawa ku rike shi shiriya ne a nan shi ma Urwa ibn Mas'ud sakamakon da ya kawo musu shi kan waɗancan ƴan aikin nasu ne ko kuma fiye da ma labarin da waɗancan ainihin suka kawo musu a wannan lokaci ne sai ƙwarai shawa suka dangana suka daina aike aike zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama suka san cewa abin da ya abu ɗaya ne kawai manzo ya zo ne dan ya zo dan ya zo ne umara kawai abin da ya yi magana in kuma aka hana shi umara to zai kai ga ya yaƙi ƙwarai shawa duk da bai fito da shi ainihin na yaƙi ba a daidai ainihin wannan lokaci ne Sallallahu Alaihi Wasallam ya aika Sayyidina Usman wato dan aike na musamman daga gare shi wadancan ƴan aikin gabaki ɗaya su ne suke aikowa wanda yawan na aike da suke masa yana nuna cikin su ya turi ruwa sun tsorata to manzo ya aika safiyar ɗinka ambasadan sa na musamman zuwa ga Makka a tare da shi ya haɗa wasu mutane daga cikin mutanen Makka su goma gabanin ya aka kai na Usman radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce da Umar Umar yake zan aike ka zuwa ga Makka ka isar da wasu bukatuna sai Umar bin Khattab yake cewa ai kowa da ranansa kowa kuma da irin aikin da ya dace da shi ba na ki umarnin ka ba amma ina ganin ba wanda ya cancanta ka tura shi Makka sai Usman bin Affan manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauka shawararsa sai tura Usman bin Affan ya hada shi da wasu mutane guda goma saboda a wannan lokaci kusan shi kamar shi wakili ne na manzo sallallahu alaihi wasallam dole ya kasance yana da waɗanda za a hada masa da su kamar yadda ambassador na wata ƙasa a gunda ko a ƙasar da yake shi ne shugaban ƙasar wannan ƙasa an gane misali ambassador Nigeria a Turai ko kuma a Qatar shigen shugaban ƙasar Nigeria yake an gane da saboda haka sai aka hada shi da wasu mutane guda goma suka tafi a lokacin da ranakun suka tafi su goman nan tare da Sayyidina Usman sun zo bakin gari ne Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu sai suka haɗu da wani Abad bin Ar wanda yana cikin danginsu ya tari Sayyidina Usman ya girmama shi ya kaddamar masa da waɗanda suke tare da shi abinci da dukkan abin da suke bukata da suka huta kuma sai ya raka su har zuwa cikin Makka ya haɗa Sayyidina Usman da manya-manyan mutanen Makka ya gana da su ya isar musu da saƙon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi na cewa kun yi aike ɗan aiken ku suna kai muku abin da muka faɗa ba ya gaskantawa abin da manzo ya zo da shi shi ne ya zo yin umara kawai kun ga aka san na Usman zai ƙara kwantar musu da hankali za su nufu saboda haka manzo ainihin sai ya rike shi a daidai lokacin da ainihin aka rike sai na Usman sai wasu samari na Quraishawa a daidai lokacin baya Urwa ya kai musu labarin abin da ya gabata sai suka koma gefe suna cewa bai ma cancanta mu saurari wani sako daga gare shi ba kawai mu shirya mu je mu afka wa mutanensa cikin dare sakamakon abin da Khalid bin Walid da mayaka guda ɗarin nan suka yi niyya wanda kuma gefe ka ne waɗannan samari wanda arabinsu sun kai su 70 suka yawo cikin shiri suka shiri cikin dare cikin dare suka je suka afkawa wurin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake tare da sahabbansa a nan take kumandan manzo sallallahu alaihi wasallama ya kama su gaba ɗayansu kuma ya taure su ya gabatar da su gaba ɗaya washegari da safe gaban manzo sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna muku yin surutun jagorantaka ko iya jagoranci da jaruntaka na sabon manzo sallallahu alaihi wasallama ya ranakin ɗaya samari masu ji da ƙarfinsu za su tinkare shi sannan kuma gaba ɗaya ya kama su ya ɗaure su ya gabatar da su a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shi da su waɗannan samari suka shirya shi ma ya yi fashari bai ci nasara ba manzo saboda neman zaman lafiya da kuma wurin sauran masa su tabbata cewa shi dinnan ya zo ne don yin umara ba don ya gada ya yage su ba ya yi wa ainihin waɗannan mutane afuwa ya kyale su ga baki ɗayansu bayan an kama su ya rabu da su ya kyale su suka koma ainihin Makka kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin suratul Fath yake ɗan ishara zuwa ga wannan hari da aka kawo bai ci nasara ba yake cewa wa huwa alladhi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum min ba'di an asfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira a wannan lokaci bayan ya saki waɗannan samari sai shiru yau ne gobe Sayyidina Uthman bai dawo ba wasu waɗanda aka haɗa su da shi sai suka dawo wannan yasa aka dinga yaɗa jita-jita cewa ai Quraishawa sun kashe Sayyidina Uthman alhali fil haqiqa ba su kashe shi ba Sayyidina Uthman da ya je ya fitar da saƙo kamar yadda manzo ya aiko shi sai suka ce masa ga ɗakin Kaaba in kana so ka yi dawa ɗinka duk yadda ka ga dama kai umaranka kai komai ka tafi sai Sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma kuntu ya tufa ma lam yutu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama san san yake ba zai taɓa yiwuwa na yi tawafi ba tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ba saboda haka ba zai yi ba radiyallahu ta'ala anhu sai suka tsare Sayyidina Uthman wannan tsare shi da suka yi malaman tsare shi wasu suke cewa sun tsare shi ne matsayin garkuwa sun yi garkuwa da shi mana kyanta kakanta manzo na aika ta hannun Sayyidina Uthman cikin su Quraishawa Makka ya ɗori ruwa suna ganin cewa sai sun zo sun yaje su wannan yasa dai suka tsare shi mana sun yi garkuwa da shi Sayyidina Uthman ya isa a yi garkuwa da shi saboda babban mutum ne shahararre surufi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya auri ƴarsa Ruqayya kuma ya zo ya ƙara auren ƴarsa Ummu Kulthum dama in kana so ka yi garkuwa da wani za ka yi garkuwa da wani mutum ne mai girma amintacce a cikin jama'a sai ka yi garkuwa da shi idan ka Sayyidina Uthman din nan suna ganin cewa manzo zai fasa ya san kuka da ya zo da biyan ya yaƙe su ne an gane don idan suka ce in kana so mu za mu kashe Sayyidina Uthman zai iya dakatawa saboda san shi Sayyidina Uthman da ba ya so kuma ta bai wannan kaurin wasu malamai wasu suke cewa sun nike shi ne domin su tsara shi shawara a kan sakon da ya kawo ma'ana suka tsare shi a wani gun suka hada shi tafiya sai sun gama shawarwarinsu sun karrara wani abu da suka ga ya dace su sai su aika wannan abin ta hannun Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ajizan kauma yake tunda mun ji jike-jiken an kike sai na Usman gaci kuma bai zo ba bazamu bar nan wajen ba sai mun fatattaki kware shawar makka sai mun yake su dukkan ba mu zo da kin yake ba wanda ya zo da makani sai amin salatu wa salam sai mutum man yubayiquni ala al-maut yake wani ne zai yi mu ba zai yi ni mu ba a kan ya mutu ma'ana kuwan nan da yi a cinye yake ya mutu ya ni mu wa zai yi mu ba a kan wannan sannan lokaci sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka gaggauto suka zo manzo alaihi salatu wassalam yana nan a karkashin wata bishiya wace a larabci suke a larabci ake kiranta samra a karkashin ainihin wannan bishiya manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙa hannunsa na dama ya kara cewa man yubayiquni ala al-maut wa ala an ma yubira wani ne zai zo ya nemi mubaya'a a kan ya mutu kuma ya nemi mubaya'a a kan ba zai gudu ba duk sati jin lalaci ba zai gudu ba an gane ake to sai wani sahabi wanda ake kiransa Sinan shi ne mutum na farko kamar yadda wasu malaman sira suka faɗa ya zo ya ɗaura hannunsa a kan hannun manzo sallallahu alaihi wasallama ya masa mubaya'a daga nan kuma sahabbai suka zo suka dinga ɗaura hannayensu wannan ya ɗaura hannunsa wannan ya ɗaura hannunsa saboda ainihin nauyin ainihin hannun manzo sallallahu alaihi wasallama saboda mutane ne kamar 1,400 kowanne zai zo ya ɗaura hannunsa ya ɗaura hannunsa sai sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya sa hannunsa ta kasa ya takure hannun manzo sallallahu alaihi wasallama saboda kada ya ji nauyin waɗannan hannaye ɗaya hannunsa kuma ya rike rekan wannan bishiya da in bai taba shi ba zai taba manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ai waɗannan sahabbai su 1,400 a wani kauli 1,500 duk suka ɗaura hannayen su suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin su akwai sahabin da idan ba ku manta ba muka ba da bayani akan jarum fatansa a gabuwatu kukara shi ne gabuwar da wasu suka zo suka kashe ɗan gidan abubakar al-Ghifari da matar fadaila wato matar ɗan gidan shi abubakar ɗin suka kakkashe wasu rakuna ko dabbobi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan sahabi far yake kiwo suka saki wata mata kuma suka gudu dukka yawansu shi wannan sahabi Samna bin Akra kamar yadda muka bayyana ya bi su da sawu ya bi su da sawu ya dinga harbinsu da kibiya ya dinga harbinsu da maki har suka tsorata suka dinga zubar da kayayyakinsu domin su samu sauƙin guduwa suka saki wannan mata da suka sata duka wannan shi kaɗai ya bi su saboda jarumtakansa an gane kamar yadda ya gabata manzo sallallahu alaihi wasallama shi da Abu Katada a wannan gazuwa din ya ba su tashi su shi wannan sahabi manzo ya masa mubaya'a ne ko ya wa manzo mubaya'a har sau uku ya masa mubaya'a farko farko ya masa mubaya'a tsakiya tsakiya da kuma ƙarshe har sau uku shi ne malaman hadisi da malaman tarihi suke cewa sirru ko dalilin da ya sa manzo ya yi wa Salma bin Akwa mubaya'a har sau uku saboda jarumtakansa da kuma muhimmancinsa a wannan fage an gane kada ku manta idan har mutum shi kadai zai tunkari wasu mutane masu yawa wanda suka kawo hali shi kadai yana jinsu yana harbinsu ya za a yi kuma a irin wannan fage ya gudu ba zai taɓa guduwa ba saboda tattaba tsayuwansa da kasancewarsa cikin wannan harka manzo ya masa mubara'a har sau uku Hafiz bin Hajar a tafi tarihi a Fathul Bukhari, cikin sahih al-Bukhari, yake cewa ya masa mubaya'a ne so uku, saboda shi kadai yana matsayin wanda yake da daki ne. Saboda mutumin da yake kan daki yake yaki, yaki wanda yake kasa. Saboda haka shi kadai yake iya yin yakin da, yake iya yin yakin da wanda yake kan daki. Yake yi shi kuma a tsaye a kasarsa. Saboda haka ya masa mubaya'a har sau uku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gama mubaya'a ga baki dai hannunsa na dama yana kasa. An daura hannaye 1400 a kai kamar yadda muka bayyana. Sai na Usman haka hanga bai zo ba. Ba da wannan mubaya'a an yi shi ne a kansa. An yi shi ne a kansa. Tunda sun kasa kashe shi to sai an yi shi maka za a koma. Wannan kadai yana nuna muhimmanci da darajar Sayyidina Uthman a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam. Tunda manzo ya nemi mubaya'a mutane 1400 ko da 1500 a kan karkar kansa na kake Sayyidina Uthman. An gane. Da aka gama wannan mubaya'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa na hagu yake cewa hadihi yadu, hadihi yadu Uthman. Yace wannan hannun Sayyidina Uthman ne. Ko kuma haza an Uthman wannan muhannin nan nawa zai yi mubara'a ne na mafanki Uthman ɗin amma na san cewa wannan hannun nan nawa hannun sai da Uthman ne zai yi mubara'a mana amma ka kidiri in shi Uthman ɗin ba ka ke ba shi kan wannan akwai sirru me yawan da sai zaki yake cikin bakin darajoji na sai da Uthman a bai'atu ridwan ba yawan da sai abu na farko wannan mubaya'an da ake yi akan abu to ai ne akan ka kana manzo sallallahu alaihi wasallama yake iya fansan ka da ranuka wadanda adadin su sun kai 1100 inda akan sai yake zuwa su masa mubaya'a akan mutu akan su mutu akan kai yi sai na Usman yaya kake gani an gane sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama sai na Usman din bara nan amma yawa sai na Usman ke kyaran zato ya in yana nan shi ma yana cikin wadanda za su yi wannan mubaya shi ya sa ya yi mubaya a ɗin maimakon sai na Usman wannan ba zato ne mai kyau an gane kamar mutum ne da ke yadda da imaninsa daga cikin masu kuɗi ana ba da kyauta aka ce kowa ya kawo naira 20-20 ko 50-50 kai kana da kuɗin da za ka taimaka ka ce da za ka 20-20 ko 50 ka ajiye sai ka ce da 20-20 ko 50 ka ce wannan nawa ne saboda ka san in ba yana nan zai baya wannan yana nuna ta yadda take sannan kuma hannun manzo ne sallallahu alaihi wasallama hannun sa ne ya kasance mai makon hannun sai na Usman shi ya sa na Usman kullum yake alfahari da wannan yake cewa kana na ba baya nan saboda hannun manzo ya fi hannun sa daraja hannun manzo ne ya kasance mai makon hannun sa a sanadiyar baya nan an gane ai radiyallahu ta'ala anhu sai da wannan mutum ne kamar shi sai na Usman wanda manzo yake iya fansan sa da rayuka 1400 yake zai zo su masa mubara akan su mutu akan sa sannan kuma a ce ala an shehi ko a zage shi a ce shi azzalimi ne kamar da shi a suke yi dan sun samu mutanen da ba san tarihi manzo ba ba san daraka sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi kenan sai amfani da wannan dama na rashin sanin tarihin manzo da rashin sanin bakin sa da sahabban manzo suke yi kenan sai a zo a bayyana jama'a a cikin masallacin juma'a ana cewa rani a zama ne wannan azalimi ne ana shida ya wasu sahabbai ana garbin su wani lokaci sarahatan wani lokaci kinaya wanda idan wadan da babban mutum bai san su ba ba ne ko yake cewa ba sun zagi sahabi ba sai Allah ya tsine wa na farko Allah ya tsine wa na biyu Allah ya tsine wa na uku in baka sani ba Aisha da kai suna nufin na farko sai na Abubakar suna nufin na biyu sai na Umar suna nufin na uku sai na Usman kamar yadda yake rubuta a cikin littafin su in sun ce al'awwa suna nufin Abubakar al-Sani suna nufin Umar al-Sani suna nufin Usman suke zagin su ta hanyar da mutane ba za su gane ba wannan su shine sai na Usman bin Nuraini radiyallahu ta'ala anhu wannan mubaya'a da ake yi abu ne babba abu ne babba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan mubara'a wani mutum wanda yake da girman gaske yake cewa innal ladina yubari'unaka إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وده أنا أبقى مكانا كما تجمع هذا وأنا مبايع يكي وطن ده سكة مثل مبايع سكة مثل مبايع أعفلنا أتركة سوى من بشيء كنت تتابع إليهم الله سبحانه وتعالى يكي كما يبايع سكة ومبايع أعفلنا كما ده إنها أداب خصنا أداب خصنا كما ده إذا ما لم يكلم المعالي suke amfani da shi suna nufin kebanta hukunci innama yubayi'una Allah ba kai suka wafa mubaya'a ba Allah kaɗan suka wafa mubaya'a Allah ya kama duka da wannan yake cewa yadullahi fauka aidihim yadullahi fauka aidihim kun ga wannan babban abu ne kuma kan gaba yake cewa laqad rabbullahu an mu'minuna is yubayi'unaka tahta ash-shajarati فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينا يقول أما حقيقة لا وجب ولا النمو مني سوتو سيادة كانت مصابة بريدها وطن بسكة مثل مبارا كركس من ينبسنا أن قال سبب أحسن بيكي حديد أشبا أني الأحدية wata bishiya ce sananniya wannan bishiya ta kai har zuwa zamanin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu a duk lokacin da aka yi baki sabbin musulunta za su je su ziyarci wajen wannan bishiya suna yin sallah suna yin addu'a suna shakkawa wannan bishiya domin su samu albarka da mai bayanin ya iso kun khalifa sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yake cewa sun samu abubunaha fi ghafir zaman yake wannan ta in ya kai ya kawo maka bashi nan da zamani can masu zuwa za su mayar da wannan bishiya ɗin abin bauta sai ya tura aka kawo wannan bishiya ɗin saddan da zari'a daga da saddan zari'a daga da fasuwa idan ya sauke sa an gane akan iya ba ka wannan bishiya ta kasance abin bauta inda an je ana yin sallah a wajen ana yin abubuwan ibada a wajen yadda idan ka tuna wata ta kuma wasu za su ɗauki itikadi cewa bishiyar ita ce akewa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai fahimta ya juyi a fara bauta wannan bishiya saboda zurfin tunani irin na sayyidina Umar sai ya aika aka tare wannan bishiya ya zamanto ba shi da gurbi Allah yake fa'alima ma fi qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu ma'ana sun yi wannan mubara'a ne da ikhlasi da karfin imani da gaske a shirye suke ba su mutu a shirye suke ba su mutu ba a bisa sharadin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi da su Allah ya anzala sakinata alaihi wa asabahu fathan mubina Allah ya saukar da nutsuwa na musamman a gare su ya ba su wani fatahi ne bayyananne a wanda suke tare da shi da ba da wata kinta kan kai da ba mu yi wajen su cewa an ka abin da manzo yayi mana fara da mutanen sa akan su mutu marmaka marmaza ce suka sako sai na Usman sai ya tafi nan da nan suka fice shi ya tafi da bannin ya fito sai ka ga kai na wasu mutane guda biyu daga Quraysh manzo sallallahu alaihi wasallam yake kada ku tafi mu saurara musu zuwa lokaci kaza in sai na Usman ya zo to idan sai na Usman bai zo ba to za mu wuce da su har zuwa maka mu je mu yake su da baki daya kada ku manta ba su zo da makami ba fa an gane ba ta sun zo ne da shiri yaki ko da makami ba wannan mubaya'a da take sai inda zaka san hakarin wannan mubaya'a ne kenan ba su da makamin da za su yaki an gane kuma sun da karata a cikin garin su za a yake hakan da ba su yake cikin garin su a cikin yake ko mun fara tare da shi amma kuma ko ba ka makami ka mu ba na san za su yake saboda haka wannan mubara abu ne babba abu ne hazar ne shi sa Allah yake inna ma yubayi'una Allah yadda bai ko kai dai kana suna nufin ta ko ta ko ta san da ke ji ya ji tunda ba zo da sako su ko ma shi ko makari ba da sauran shi labarin nan ya suka sako sai na Usman sai sai na Usman ya tafi bayan sai na Usman ya tafi sai suka turo wani da ake kiransa Suhail bin Amr galibin al-sa'idin amr wanda suka turo shi domin ya zo ai sulhu tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da su mana ai sulhu ya koma an gane abin da Hausa suke cewa wani kawai maka barna gabas take kun ga mutanen da za su cinye sojoji su je su yaƙi manzo a cikin gidansa su ne manzo ya zo suka tsorata za su yi musabaha za su yi sulhu ko huduna da shi wanda ya nuna ya zama nan kwarai kawa sun raunana sun samu cikin ziya da ruwa Suhail bin Umar, Suhail bin Umair, Suhail bin Amr, ya zo ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane na sun aiko ni za mu yi sulhu da kai ka koma karkashin wasu sharuɗa guda uku sharuɗi na farko shi ne a wannan kara da za ka shiga Makka da Umara ba dalilin su kuwa shi ne wani ya shiga Makka ne Umara ya fita na sun nasi a kanau ba zuwa ba zaki sauran Umara ba su ji labari wasu mutanen Makka ɗin dariya da mutanen da kuke tattare da su har gida su yage su za su zo garin ku su fice na suna kalau kuma wanda aka sanya ne a gare ku saboda haka ne ba sa so manzo ya shigo ya umara a wannan karo ya koma abin da ya sa kuma ba za su yarda su yi yaƙi da manzo sallallahu alaihi wasallama ba sun san ba galaba kenan babu wata masala a gare su illa iyaka a zo a yi sulhu manzo ya koma da ke sa sarari da yawa shine manzo zai koma shi da jama'ar sa ba za su yi umara a wannan karo ba sai shekara mai zuwa in shekara mai zuwa na yi za a ba shi kwana uku nan da kwana uku ya gama abin da zai yi shi ne shekara mai zuwa sharaɗi na biyu kuma shi ne babu yaƙi tsakanin mutanen Makka ko Quraishawa da manzo sallallahu alaihi wasallama har shekara goma sharaɗi na biyu kenan sharaɗi na uku dukkan mutumin da ya gudu daga cikin musulman da suke tsare a Makka waɗanda aka hana su yin hijira idan ya karasa zuwa Madina za a kwaro shi ba za a kai ba za a koro shi amma idan mutum a Madina ya yi rijiya ya bar musulunci ya dawo Makka mutanen Makka ba za su koro shi ba shi wannan sharaɗi ne babba sharaɗi ne babba sharaɗi na hudu kuwa shi ne duk wanda yake so daga cikin sauran kabilu zai iya shiga karkashin Quraishawa ko ya shiga karkashin manzo sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga karkashin manzo Quraishawa ba za su taba shi ba har tsawon shekara goma duk waɗannan sharuɗa to su ma waɗannan kabilu da suka shiga karkashin manzo ko karkashin sulhun manzo to su ma suna da abin da manzo yake da shi haka nan kabilun da suka shiga karkashin Quraishawa su ma suna da abin da su Quraishawa suke da shi mun ga wannan sharuɗa ne guda hudu wannan sharuɗa yana yawa a kan dama daga cikin sahabbai musamman sharaɗi na uku sharaɗi na uku da na biyu ma'ana duk wanda ya fito daga Makka musulmi ba ya kore shi ya koma Makka idan kuma musulmi ya yi rijiya ya bar musulunci ya dawo Makka ba za a kore shi ba wannan sharaɗin da yawa cikin sahabban manzo wato sun tsaya a kan wannan sharaɗi sannan kuma sharaɗi na tsawon babali yi umara a wannan shekara ba zai koma daga cikin wannan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda waɗannan sharuɗa guda biyu ya yi musu tsauri ya yi musu wahala a kashe na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya karu ya kasa tsawa ya kasa jurewa sai ya je ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah alasna ala alhaq ya ce ya ma'aikin Allah ba a kan gaskiya muke ba sai ya ce faɗa ya Umar فمسح رسول الله منذ صلى الله عليه وسلم يقول بلى يا أمت يقول وي أديني من دمكي أكيبا أديني بني نجسيا من ذلك أديني نجسيا كيف ما يمعي الله كيف من ذن الله بني إيه من ذن الله haka ina Umar yake cewa to yaya yaya za mu yadda da kaskanci a cikin addini nan namu an gane manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake masa Umar kuma yake ina aikata abubuwa gani da umarnin Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai zartar abin da zai zartar a kan wannan sulhun sai na Umar ya shiru sai sanadi ya samu sai na Abu Bakar suka tattauna da sai na Abu Bakar a kan waɗannan abubuwa wanda suka tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Bakar bai ce komai ba sai ya kira masa wata kalma shahararriya wanda sai na Umar yake cewa ba wa ainihin manta wannan kalma din yake masa ya Umar ilzam ilzam kharzahu ilzam ghirzahu فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَمَ الْحَقِّ يَكِي لَا أُمَرْ إِلْزَمْ غِرْزَهُ حَتَّى تَمُودَ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَمَ الْحَقِّ فَنُكِي لَسَيْنْ لَا أُمَرْ يَكَى كَنْ أُمَرْ يَكَى كَمَزَمْتِيكِ عندني مانا جِدْ أَبُنْ دِي وَفَلَا وَابُ مَنْزُ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ جِدْ أَبُنْ دِي أَيْكَتَا كَسَرَ أَسَنْ أَبُنْ دِي أَيْكَتَا دَجَعِي دَبَادَ بِي حَرْكَبُ yake wallahi yake shi din nan a kan gaskiya yi sai sai na Umar sai kin sai yau an ga ko kuma wannan da aka san kofi da ya gane wadannan sharuɗa guda hudu sai nan da san nan bai a wata bane yake ya yi ba ya ba ko yake ya sai na yi ka zo ka rubuta wadannan sharuɗa din ka zo ka rubuta dan na Ali yazo sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai sai din an yace yake anna rahama sallallahi ma madri ma huwa wa ma yuktu wa bismi rabbihim yake a wannan abin da ka rubuta an rahama din nan da ka rubuta wallahi mu ba mu san ko menene shi ba saboda haka ka goge ka rubuta wa bismika allahumma wato amai mukai ka shi ne Allah ya ce wa inna qila la tusjudu lirrahman qalu wa man rahman wai su ba san arrahman din ba san ko wani bane mun ji kan Allah ya sallama yake da sayyidina Ali ka goge ka rubuta wa bismika allahumma kamar yadda suke ya goge ya rubuta wa bismika allahumma haka na yi ya rubuta yake ya fara mai mai tsaya ba habibi محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shi ne kullum da ya kasance tsakanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka sai Sahal bin Amr yake cewa law alimna annaka rasulullah ma sabadna hadha albayti wa ma qatalna inda mun amince da cewa kai mai Allah mai mai Allah ne ba za mu kacci karkata ka mu hana ka yin umara ba kuma ba za mu yake ka ba walakin yusuf muhammad ibn abdullah abinda mu kawai muke so a rubuta shi ne muhammad bin abdullah ba shi muke da mu a cikin rasulullah ne za mu hana shi yin umara ne ko kuma mu hana mu je muna ratan sa sai mun tsaya ba a sallan yake gaskiya ai sai na ali saboda shi ne su imani sa da gaskiyan da mun san su mun tsaya ba a sallama sai ka ta goge rasulullah ya ka ta goge wa yake ka goge abu ta ya ka hannu sai ka goge wa mun ga kai haka sai ya sa hannun sa da kansa ya goge rasulullahi dai sai yake ukku muhammad ibn abdullah karun da muhammad ibn abdullah sai ya rubuta sai kuma ya rubuta wannan cikin sharuɗa din guda uku wanda muka gana sai ba ya kace ba ta cikin rubuta wai a kawai ni jinan ne wanda ake kiran sa abu kanda wannan mutum ne wanda ba shi da kai ba shi da nasaba a cikin makka sannan kuma da duk rawaya da kulinta aka hana shi yin hijira zuwa Madina kuma ba an san da kuma ne da su suka tsaka na shi ba sarka sarka a kasan sa sarka a hannun sa sarka a wuyan sa aka tabbar da yake da sarka ko ina ta daure shi ta a lokacin da wasu da bayan manzo sallallahu alaihi wasallama suna nan a Hudaybiya ya ku cikin kare jikin tsaro tsaron da yake cikin sa ya ku kuma nan nan gidana lokacin da ya dan samu bayan da sai yana dan taka jikin sa da daure sai ya je ya kankara kan wani dutse sakacin wannan dutsen ne manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabban sa ainihin suke dai da lokacin da yake rubuta wannan sulhu
فأرجي الأمر وانجا أقرب ولسائل أنتم وانا صرفوا دي أنا ما فهنا بيجي جناعة بسنسا
sai suka kama shi su waɗannan mutane guda biyu wanda aka tono don su mayar da shi suka fara tafiya hanyar Makka.
Da suka san kan hanya za su huta sai Abu Bakir ya ce da ɗaya daga cikinsu wato kunai ya ce masa amma kunai su wannan takwasin nan naka ba kai a haka yana da sarki sosai. Sai ce ai mana ai za su yi shigo su kika za mu yi aika za ka. Ta abokin nasa mai ce an kama wannan takwabin nan naku ne ai a cikin takuta ma sai takwabi wani da sauransu sai kisu ba za ka bani idan gani ba shi ke nan sai ya mika masa wannan takwabi yana mika masa Abu Bakir kawai ya cille kanku ne ya kashe shi ya kashe shi shi ke nan sai ya kuma abokin nasa ɗin sai ya kasa kasa sai ya gudu. Ya gudu bai kara ko ina ba bai bakon ma ya kara ta maka ya koma ainihin Madina. Sai ya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam ai wannan mutumin da ka damu da shi ya kace abokina. Ya kokare kake ni ma sai na gudu. Kuma nan suna maganan gaci kuma Abu Bakir ya shigo Madina. Ya zo kun manzo sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ai ya rufe. Sai ya ce ya mai Allah kai baka shirya alkawarin ka da sulhunka tsakanin ka da mutanen Makka ba. Kai ni ka ne kamar yadda kuke yi. Ni kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ku fitar da ni. Na tsara ni kan. Sai mun zo kan Allah wa sallama yayin shiru bai magana ba. Sai san ya ka. Wai ba kun nidi. Wai ba kun nidi mushkiru. Mushkiru harfi in kana da ku'a. Ina da kike cikin wannan yabo ne ko kuma kusiya ne manzo yake masa kai kan nan ki yasta wannan wannan ta in ya samu mako ya ba ba ki ta da wasu in ya samu mako ya ba ba ki ta da wasu ko da yake wannan kalma da ya fito a bakin manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya danna ba sai ya gudu ya bar da shi na bar Madina sai ya zo yayin tantani tsakanin Makka da Madina shi ba Madina ba sannan kuma shi ba Makka ba ya dauki ya dan karamin sansaninsa daga kan kuma shi Abu Dangal wanda muke bayani a kansa shi kuma ne kamar gidan sakina kan ya samu bayana sai ya kuku ta Makka daga Makka da ya fito daga Makka a kan hanya sai ya zo ya samu Abu Bakir daga kenan sai ya zo shi kuma Abu Bakir yake karka wuce Madina ko ka wuce mai da kai zai mu zauna a nan duk wani shegen da zai wuce daga cikin shirkan Makka zuwa can mu kashe shi abincin da yake tare da su mu dauka mu mai da shi abincin mu kawai mu zama mu ba Makka ba Madina shi kuma Abu Bakir sai suka zauna shi da abokin sa Abu Bakir na kan sai ya zama tsotsan sani su wanda suka musulunta a Makka in suka kudo kashi hawa
Madina suke da wani ku suka je suka kafa dan sansanin su suke zaman su
dukkan su inda za su zo Madina zan yi ka muku. Kaga kuma haka yake. An gane? Fa sai ne sai Abu Bakir manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wata wasiƙa. Kuma ya zama aikin kaza. Sai ya aika masa wasiƙa ya ce ka fito da ainihin mutanen da suke tare da kai. Saboda su mushrikan Makka su ne suka buƙaci haka. An fahimci wannan magana? Ma'ana ga hannun su Abu Bakir a wajen zarafin jinnin wannan sharadi din amma a kan su Abu Bakir din su kaɗai. Su Abu Bakir din an yadda su je Madina su zama su kaɗa mai da su. Sai din amma. Ya fi kafi. Suka yi manzo kan nan sama ya aika musu wasiƙa. Kana aika wannan wasiƙa Abu Bakir da kan mai ta ga an hu. Na kuma ainihin ya dau ya rike wannan wasiƙa kenan yana karantawa. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kika ya tsara ka yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan ne shi Abu Bakir radiyallahu ta'ala anhu amma an tsara ka dan ya tsara musulmai wani dabara karfafe mai ci kuma radiyallahu ta'ala anhu sauran mutanen da suke tare da Abu Sandal ta suka faru suka mata wanka suka mata komai suka mata jana'iza suka binne shi a daidai wannan wajen har wasu malamai kwararren tarihi suna iya iyakan ce wannan wajen har zuwa wannan lokaci ta ce wannan ne shi ne sansanin Abu Bakir wanda kabarinsa yana wutan waje dai radiyallahu ta'ala anhu to da dai wannan lokaci kuma sai wata mata wacce take da suna wata mata daga cikin dangin su sai Usman radiyallahu ta'ala anhu sai ita ma kun hijira ta fara Madina tana da suna Ummu Kultsum bint Al-Hadha ta ɗan uwanta guda biyu ɗaya sunansa Umara ɗaya sunansa Al-Walid suka biya bayanta a karkashin wannan sharadi a bayan da ita sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai takardar da aka rubuta wannan sulhu din yana nan an rubuta sulhu ne da sunan Rabu idan wani mutum rajin idan ya zo muku musulmi za ku mai dosi rajin kuma yana ɗaukar namiji ne kawai babu mu saboda haka bani da ku ko ba da kike in ta musulunta ta hijira za mu mayar muku jama'a kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani haka a cikin suratul mutahhara yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin fantahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in amantumuhunna مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ما هن جن لهم وما يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا وما جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تنكحوا بإثم الكوافر ارجو ترحيم ومن ايه تشي ايضا هلك ما كان مسلمين في الهجره تزوج جهنم كافريبا سبق بالصحابه كان كافريبا تزوجهن بصحابه على رتبه انا لما سبحانه وتعالى وكرمها فمن جلس لما كتاب انا وسكيتها annan lokacin da na Umar yana da mata guda biyu da sarki a Makka da take shi da baki na sai Umar ya hada da gaban nan shi dan ta ya kuma ta fara da Umayya yana ba shi ma gaban nan ya tarbiya shi da musulmi sai wannan lokaci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sani in bayyana wannan sarki ba su ba ta a ciki da gaban nan da Allah ya ce a gadadi ma sun kine in an tarbiya su ba bai'atun nifas sautan nan na bai'a na mata ya ta jarrabe su da shi suka amince da shi kana a wannan lokaci a daga wannan lokaci bai'a ba su faɗa ba yadda su zuwa ba kafirai ba ita ce inda Allah ya ce ya ayyuha annabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'anaka ama an la yushrikna billahi shay'an wa la yushrikna wa la yadhurna wa la yaqtulna awladahunna wa la yaqtulna dhurmana wa sarina ma bayna aydihinna wa arjulihinna wa la yaqtulna dhurmana wa sarina dan da sabda kai hijira ta kan musulma aka ba ta wadannan sharuda ta amince ba za mu yi ta ba an gane ai ta kana ne bayan da kuma mana karkashin hudula na manzo sallallahu alaihi wasallam ku fara suke kiza karkashin hudula kuma ya gama shirkan makka da mu ta karshe da kiza wadannan kabilu guda biyu a dalilin su nan su ne shirkan makka suke warware wannan sulhu wanda suka ba aka rubuta da hannunsu kuma wannan warware wannan sulhu yake kasancewa sababi ko sanadiyya na ƙazuwar sulhu na ka saboda haka za mu gane ta a nan bayan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi istinbati a dukkan suka da muka samu a sulhul hudaybiya ne bayanin tarihi musulunta waɗannan sahabbai guda uku Khalid bin Walid Amr bin Aas da Uthman bin Talha sannan kuma mu yi bayani akan ghazwatul khaybar insha Allah subhanahu wa ta'ala amma za mu yi insha Allah subhanahu wa ta'ala a garin Al-Layman wato cikin jigawar teku insha Allah subhanahu wa ta'ala sanan ga masu sanarwa na su assalamu alaikum.